الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه مستن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 19 ga watan Rajab shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 5 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratul yunus kafin darasi ne uba laifi tambayoyi suka iya gabata Na'am.
Kuma na ji kun dai cewa Annabi alayhi salatu wa salam ya hana mu da guda uku lokacin guda uku da Allah ke yi. Ko mu kai ma mu wata ba ta ba. Sai da kai da yi layu ko kuma kuma da kai da yi bai shi ne bai da ta. Ni ko sai na ga cewa Allah shi ne wanda aka sarun muna cikin lokacin yake da sarar ma babu da kike yi sallah a cikin sunan da Allah.
Wai dangane da hadisin Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda hadisin da ke cikin Sahihul Bukhari wanda yake cewa salasu sa'ati kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mutana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hannunmu game da yin sallah da binne mamata a cikin sa'o'i guda uku a tsawon awa 24 kenan lokaci na farko sai ya ce hina taqulu ash-shamsu bazigatan hatta tartafi lokacin da rana ke huduwa har sai ta kai lokacin da ta daukaka gulgudan tsawon goran mashi ma'ana bayan huduwarta da minti 10 zuwa 15 lokaci na biyu sai ya ce wahina ya komo ka'imu zahira hatta ta zo da lokacin da wato garjin rana ya tabbata ma'ana lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa shine manzon Allah ya ce sai ta kai lokacin da ta karkata lokaci na uku sai ya ce wahina tabayyaf ay tamilul buru da lokacin da rana ta karkata domin fadawa wannan sa'o'i guda uku haramun ne yin sallah ta nafila nafila maraddi hakanan haramun ne binne mamata musulmi a irin waɗannan lokata lokacin da rana take huduwa bayya halatta kai nafila nafilar da ba ta da sababi amma duk nafilar da take da sababi kamar misali tahiyatul masjid ko raka'o'i biyu da ake yi bayan gama tawafi ko irin su salatul istikhara irin su sujada ta alqur'ani an gane ko irin su ramuwar sallah irin su mutumin da ya falka bai yi sallah ba sai a wannan lokaci waɗannan dukkan su ba sa ciki haka nan binne mamaci bayya halatta a lokacin da rana take huduwa da lokacin da ta kai tsakiya da lokacin da ta je fadawa to shine dan uwa yake cewa ina ga ranar Juma'a wanda kasancewar rana tana kawowa tsakiya a wannan lokaci kuma mutane suna sallah. Abinda muke so mu gani ranar Juma'a ba ta ciki domin dalili ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kebance haka. Hadisi ne manzon Allah yake cewa duk wanda yayi Juma'a ya ringa nafila har aka kai lokacin da liman ya fito. Dan haka anan ka'ida malamai suka ce a ranar Juma'a nafila da zaran ka je masallaci kakan iya yin nafila kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce ba ta da wani adadi har a kai lokacin da liman zai fito. An gane ku? Wannan kenan baya cikin hali na wannan lokaci, saboda manzon Allah ya ce har a kai lokacin da limami zai fito. Kenan ƙarshen sai da nafilar shine fitowar liman. Bayan kayi biyu a farko wanda matsayin ta tahiyatul masjid ce, to zaka iya ci gaba da nafilfili har a kai lokacin da liman zai fito. Don haka wannan lokaci lokaci ne wanda baya cikin wannan hani akan daga cikin wannan hadisi. Don haka kuma wannan shine dalilin da malamai suka ce nafila ta ranar Juma'a ba ta da adadi. In a 11 ka je ko 12 ka je zaka yi ta yin nafila kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce har a kai lokacin da limami zai fito. Na'am. Kamar ni na'am
ana yi
wai limamin da a ƙarshen tahiyya musamman zamanin ƙarshe baya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana iya bayyana masa shine kake ni? Dole a bayyana masa. In an san a iya faɗa masa, sai a faɗa masa matsayin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tahiyya ta ƙarshe matsayin shi wajibi ne a magana mafi rinjaye. Har ma daga cikin malaman malikiya sun tafi akan cewa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tahiyya ta ƙarshe matsayin sa wajibi ne. Don haka a kiyaye game da zanwa game da shi, tare da cewa abin da yake tabbatacce a cikin littattafan malikiya matsayin shi sunna ne haka a wajen wasu malamai, to amma magana mafi rinjaye matsayin shi wajibi ne. Amma ba za ka bata sallar mutumin da bai yi ba salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tahiyya ta ƙarshe, saboda yana da tawili shi a matsayin sunna. Wasu malamai suka tafi akan sa ba wajibi ba, cewa suka yi iya abin da yake wajibi a rayuwarka. In dai ka masa salati sau daya, to ka ba da iya abin da yake kanka na wajibi. Duk salatin da zai biyo baya a iya rayuwarka matsayin shi sunna ne. Domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud lafazin tahiyya a wata riwaya, manzon Allah sai ya umarce shi ya ce sannan ku yi min salati. Umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, kuma babu wani dalili wanda ya sarrafa shi daga wajibci zuwa mustahabbanci. Na'am. To ban fahimta ba kamar yadda ke ni.
Kamar mutum ne ya gode, kuma bai iya gode da kansa, kuma bai samu ban ruwa, ke daga baya samu ruwa, ya iya kuma ya kama ruwa ko kuma bai yi alwala ya shan.
Abinda muke so mu gane, duk lokacin da mutum ya yi bawali ko bayan gari, hanyar tsarkaka hanya ce guda biyu. In ma mutum ya yi al-istinja ko kuma ya yi al-istijmar, al-istinja shi ne yin amfani da ruwa domin kusar da wannan ƙazanta, ka sanya ruwa ka wanke gabanka ko ka sanya ruwa ka wanke bayanka, ko kuma ka nemi dutse ka yi amfani da shi, ma'ana ka goge wannan bawali ko ka kusar da wannan bayan gari ko abin da zai tsaya matsayinsa kamar takarda ko wani misali laka ko wani abu wanda yake na daban wanda ba abinci bane kuma ba wani abu wanda yake mai alburma. In ka sanya dutse ka goge daidai da sanya ruwa yake, ba su da bambanci. Duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa ka sanya dutse sannan ka biyo baya da ruwa shine yafi, amma abin da yake kaida ba bambanci tsakanin yi da ruwa da wannan duk da cewa wasu malamai suna fifita cewa yi da ruwa yafi wato yi da dutse amma kowanne ɗaya daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana in ma kai al-istinja yin amfani da ruwa ko al-istijmar yin amfani da dutse ko abin da zai tsaya matsayin sa domin kusar da bawuri ko ba ne sababi tunda raka a tsaffawa duk sannan da take da sababi an gane wasu malamai sun tafi ko da a wannan sa'o'i guda uku mutum yakan iya yasu in dai sallah ce wadda take da diki kamar tahiyatul masjid ko da rana tana hudowa in dai ka shiga masallaci wasu malamai suka ce yi zakai ko da ta kai tsakiya tana kiran karkata haka nan ko da ta je fadawa saboda waɗannan ana kiransu zawatul asbab darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen aya ta 16 wanda kafin ita Ubangiji subhanahu wa ta'ala na nuna mana ta'annuti na kafiran Qurayshawa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda basu yarda basu amince da abin da yazo da shi na Al-Qur'ani shine Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin idan an karanta musu ayoyin mu bayyinatin waɗanda suke mabayyana a wajen dalili ko kuma kace waɗanda suke ma'abuta bayani ayoyi ne waɗanda dalilansu a fili yake lafazin bayyinatin wannan mansubun ne alal hal wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin ubangiji ta'ala yace idan an karanta musu ayoyin mu waɗanda suke mabayyanan dalili qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa tsoron haduwa da mu ma'ana waɗanda ba sa tsoron abinda muka tanada na azaba da hukuma ga duk wanda ya kangare mana a ranar kiyama idan ka dauki kenan ar-raja anan bi ma'ana al-khawf ko kace qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa kaunar haduwa da mu ma'ana ba sa kwadayin abinda muka tanada na sakamakon lada ga duk wanda ya mana biyayya sai su ce da manzon Allah i'tibi qur'ani zo da wani alqur'ani na musamman gairi haza ba wannan wanda yake hannunka ba me yasa ba sa bukatar wannan alqur'ani da ya zo da shi saboda suka ce a cikinsa wato akwai zagin gumakansu da aibanta su irin su Allat da Uzza da Mana kamar yadda Allah ya ce afara aitumul lata wal uzza wa manaka salisatal ukhra suka ce itibi qur'anin gairi haza zo mana da wani alqur'ani ba wannan ba domin wannan alqur'anin da kazo da shi bai daidai da mu ba a cikin sa akwai aiban ta guma kanmu mu kuma ba ma san haka in har wannan bata samu ba aubad jilhu suka ce ko kuma ka canza shi ma'ana duk inda ke da aya ta azaba canza ta kazo da aya wadda take ta rahama duk inda ke akwai ya wannan aiban ta guma kanmu canza wannan aya ka zo da ayar da za ta ringa yabon su ɗayan biyu ne zaɓi suka ba shi in ma ya zo musu da wani alqur'anin ko kuma wanda yake hannun kenan ya canza musu shi ubangiji ta'ala ya ce kul ce da su ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ai bai dace gare ni ba da zan canza wannan alqur'ani a karan kaina an gane ku ma'ana bai saukaka ba gare ni bai dace ba a ce na canza wannan alqur'ani min tilqa'i nafsi ma'ana a karan kaina me yasa saboda ni bawa ne wanda yake abun horo kuma manzo ne wanda aka tila samu in isar da sako a madadin Ubangiji na wanda ya turo ni to ni da a matsayin dan aiki ne ina ni ina canza wani abu wallahi almasalul a'la nan manzanni ne Allah ya zaba ya turo domin su isar ma bayin sa sakon su kaddara cewa yau kai ne ka aiki danka ka gaya masa je ka faɗa ma wani kaza da kaza shin idan ya canza maka wani abu daga cikin sakon da ka bashi yayi daidai bai daidai ba ko kuma ka bashi abu takanas kai musu abu kaza sai ya aje sai ya canza ya dauki wani abin da ra'ayin shi ya bashi to shine annan manzon Allah yace kul ma yakunu Allah yace ce da su bai dace gare ni ba an ubaddilahu da zan canza wannan alqur'ani min tilka'i nafsi a karan kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake biya face abinda aka yi mun wahayi in anan bi ma'ana ma annafiya ai ma attabi'u illa ma yuha ilayya bana biyar komai face abinda aka yi mun wahayi daga wajen ubangiji na inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin adhim ce da su lalle ni ina tsoron azaba ta yi ni wanda yake mai girma shine yinin alkiyama in har na saba ma ubangiji na ma'ana na canza wannan alqur'ani na zo da wani abu wanda yake maimakon abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya turo mu shine sai ya ce kul law sha'a Allah ubangiji ta'ala ya ce ce da su da ubangiji na ya so ma talautuhu alaiku wannan alqur'ani da ban karanta muku shi ba inda ya so to da ban karanta muku shi ba ma'ana ba zai turo ni a matsayin manzo kenan wannan san shi ne da ganin damar sa ya zabe ni daga cikin bayin sa ya turo ni a matsayin manzo in karanta muku wannan alqur'ani kul law sha'a Allah ce da su inda Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta muku wannan alqur'ani wala adrakum bihi da Allah ya so da bi sanar da ku ba game da wannan alqur'ani an gane ku wala adrakum bihi da ubangiji ta'ala bi sanar da ku ba game da wannan alqur'ani faqad labistu fikum umran min qabli tabbas na zauna a cikin ku wato umran wasu kwanuka shine tsawon shekara 40 min qablihi gabanin yomin wahayin wannan alqur'ani gabanin wannan alqur'ani na zauna a cikin ku tsawon shekara 40 a wannan shekaru da na kwashe a cikin ban taba ce muku ba ku yi kaza ko ku dina kaza sai da na cika shekara 40 ubangiji na ya bani annabta da manzanci kuma ya tilasta mun cewa in isar da sakon sa zuwa gare ku shine yace afala ta'qilun shin yanzu ba ku hankalta shin ba ku da hankali wanda za ku bambanta tsakanin mai gaskiya da makaryaci inda a ce ni makaryaci ne kafin zawa wannan lokaci da kun gani a tsawon shekara 40 ban taba yin maganar da ba haka ba sannan kuma har ya kai matsayin abinda kuke kira na amintacci yau Allah ya turo ni a matsayin manzo na fito na gaya muku sakon sa to kuma kun ce in canza ko kuma in zo muku da wani alqur'ani wanda yake na daban wanda ba wannan ba to dan haka kenan anan ubangiji ta'ala shine yaso ya zabe ni ya turo ni a matsayin manzo kuma shine a ganin damar sa ya sanar da ku wannan alqur'ani cewa littafi ne na musamman daga wajen sa zuwa gare ku dan haka yace faqad labistu fikum umran min qabli hakika na zauna zamani mai tsawo shekara 40 gabanin wannan alqur'ani ban taba cewa ku yi kaza ko ku bar kaza shine Allah yace afala ta'qilu shin wai ba ku hankalta ku bambanta gaskiya da ƙarya a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وبيجي تعالى كيتشوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي باب ما في ذلك سما دمتمن دا يين كيكريا يجينينا وبيجي انسى سبحانه وتعالى wace irin ƙarya ake nihi anan mutumin da yace Allah ya masa wahayi alhali ko ba mai wahayin komai ba kamar yanda Allah yace wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala fa unzila mithla ma anzala Allah irin su musailamatul kazzab irin su sajah irin su wato al aswad al ans irin su zarqa'ul yamama wanda gaba ɗayan su kowa sai da yayi da awar annabta cewa shi ma annabi ne ana masa wahayi irin yanda ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nan Allah yace babu mafi zalunci ai la ahada azlam babu mafi zalunci mimman iftara ala Allahi kadiba sama da mutumin da yayi yanki ƙarya ya jingina ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana yace ana masa wahayi alhali ko ba a turo masa da komai ba aw kadzaba bi ayati ko kuma mutumin da yi ƙaryata da ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu mafi zalunci sama da mutanen nan biyu da wanda yi da awar annabta da wanda yi ƙaryata abinda manzannin Allah suka zo masa da shi sai yace innahu la yuflihu mujrimu Ubangiji ta'ala yace lalle wato masu tsaurin kai sune waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su wato ba sa rabauta a ranar kiyama makomar su ita ce wuta duk wanda ya kalli yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi da yanayin waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su suka yi da awar annabta irin su Musailamatul Kazzab da irin abubuwan da suka zo da shi na shirme da hayaniya zai tabbatar da cewa akwai bambanci tun mutumin da yake da hankali wanda waɗannan su Musailamatul Kazzab kafin su yi da awar annabta damun ma makaryata ne mutane ne waɗanda suke fasikai kuma sannan da rana tsaka suka fito suka ce su ma wai Allah ya turo su a matsayin wai annabawansa ne manzanninsa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu'mine abinda aka yi masa na wahayi su ma sai su yi da awar cewa ai an musu wahayin kaza shine anan kenan shine Ubangiji ta'ala yake bayyana mana cewa babu azzalimi sama da mutumin da zai yanki ƙarya ya jingina ga Ubangijinsa subhanahu wata'ala ko kuma ya karyata ayoyin da manzanninsa suka zo masa da shi shine yace innahu la yuflihul mujrimun lalle masu tsaurin kai waɗanda suka bujire ma Ubangijin su ba sa rabauta a ranar kiyama makomar su ita ce wuta wa ya'buduna min dunillahi mushrikai suna bauta ma wani min dunillahi kuma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ma la yadurruhum abinda bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba dan baka bauta ma gunki ba gunki bai isa ba ya cutar da kai akan rashin bauta masa wala yanfa'u Ubangiji ta'ala yace kuma ba sa amfana su in har sun bauta musu Ubangiji ta'ala yace wa yaquluna suna fada domin ba da hujja akan bauta ma gumaka sai su ce ha'ula'i shufa'una inda Allah waɗannan su ne masu ceton mu a wajen Ubangijin mu a ranar kiyama an gane wannan ita ce hujja ta mushrikan farko idan an ce musu me yasa kuke bauta ma waɗannan abubuwa waɗanda ba sa ji ba sa gani wanda ba su isa ba su yayi ma kansu cuta balantana su yayi ma wani wanda ba su isa ba su amfanar da kawunan su balantana su amfanar da wani sai su ba da hujjar cewa ha'ula'i shufa'una inda Allah ai waɗannan gumaka da muke bauta musu masu ceton mu ne a wajen Ubangijinmu a ranar kiyama kamar yanda can cikin suratul zumar Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa waɗanda suka riki wani Allah subhanahu wa ta'ala suna bauta musu a matsayin cewa wai su ne masoyansu. Ubangiji ta'ala ya ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, abinda suke faɗa na bada hujja cewa mu ba mu bauta musu illa domin su kusantar da mu ga Ubangijinmu kusantarwa, ma'ana su rike su a matsayin wai cewa tsani ne domin su kusantar da su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka waɗanda suke na yau su ma sun riki wasu bayan Allah suna bauta musu a matsayin cewa wai su ne tsani tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ko yana daga cikin nawaqidul Islam, duk wanda ya dauki wani bawa ya sanya shi tsani tsakanin shi da Ubangijin shi, wannan tabbas ya kafirta. Sai su ringa bada hujja wadda take ta banga cewa wai ai abin da yasa muke haka, yanzu a matsayinka a yau a rayuwarka wai ka isa kai tsaye ka ce shugaban kasa kake so ka gani ko gwamna kake so ka gani, dole sai ka biyo ta kan wani wanda yake secretary din shi ko wane ne, sannan ya maka hanyar cewa ka gaishe. Wai dan haka a matsayinka na bawa baka isa baka kusanci Ubangijinka, dole sai ka sanya wani wanda ake da'awar cewa waliyi ne, cewa shine tsani tsakaninka da Ubangiji, wai shi zai cece ka a ranar kiyama, wanda shi kanshi bai san ba menene makomar shi. Don haka duk wanda ya sanya tsani tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan ya kafirta. Tsani a mahalli daya-daya ne za ka sanya tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ta hanyar koyar ibada. Dole sai ka sanya manzannin Allah su ne wasiƙa tsani tsakaninka da Ubangiji, don bayan da za a yi ka koyi ibada dole sai ka bi ta kan manzanni abinda suka zo da shi. Amma na kan cewa sai ka bi ta kan wani za ka kusanci Ubangijinka, wannan kafirci ne. Shi ne a nan kaga ba bambanci kenan da irinsu Abu Jahal, irinsu Abu Lahab da sauransu. Shi ne Allah ya ce wa ya abuduna min dunillahi, suna bauta ma wani Allah ma la yadurruhum, abinda bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba, wala yanfa'uhum, kuma bai isa ba ya amfanar da su in har sun bauta masa. Wa yaquluna, suna faɗa in an ce me yasa kuke bautar wani Allah, sai su ce haula ishufa'una inda Allah, waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah. Ubangiji ta'ala ya ce kul atunabbi'una Allah, ce da su yanzu Allah za ku ba labari bima la ya'lam, game da abin da bai san da shi ba, fis samawati wala fil ard, a cikin sammai ko a cikin ƙasai, ma'ana yanzu Allah kuke ba labarin abin da shi bai san da shi ba, a cikin sammai ko a cikin ƙasai. A cikin sammai da ƙasai Ubangiji ta'ala bai san da cewa ba yana da wani abokin tarayya, kuma Allah bai san da cewa ba akwai wani wanda ya isa ya masa karan tsaye ya ce ya bugi gaba ya ce to a ranar kiyama ba tare da izininsa ba. Don haka Allah zai gura musu akan wannan hujja ta su ya musu Allah wadai a ranar kiyama, kamar yadda aya ta gabata a cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala ke cewa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Ubangiji ta'ala ya ce yau fa kiyama ta yi, tabbas kun zo mana daidai ku, kamar yadda daman duniya kowa shi kadai ya je. Kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halicce ku a farkon karo, Allah ya ce yau haka kuka zo mana. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, duk abinda muka baku na jin daɗi da ni'ima, Allah ya ce kun baro shi a bayan ku can duniya. Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Ubangiji ta'ala ya ce me yasa yau ba ma ganin masu cetonku waɗanda kuka raye cewa wai su ne za su cece ku a wajena a yau, ina suke? Ubangiji ta'ala ya ce laqad taqatta'a bainakum, tabbas duk wata alaka da wata soyayya da kauna da ke tsakaninku da su yau fa ta yanke. Wa dhalla ankum ma kuntum tazumuna, duk abinda kuke rayawa a rayuwarku ta duniya yau ya riga ya faki cewa su za su cece ku a wajena, to ina suke a yau? Dan haka duk wanda ka rike a matsayin cewa wai shi zai cece ka a ranar kiyama, wallahi ka rike banza. cito bai ya tabbata dole sai da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da yarda shi tun daga duniya zaka yi kokarin ka riki sababin abin da zai sanya ka cikin samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama shine ka tanadi tauhidi wanda yake tacece babu hada bautar Allah da wani dan ka'ida ne duk wanda ya samu Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mushriki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai bada izinin a cece shi ba kuma ba zai yarda da ceton da za a masa ba dan ba wanda Allah zai bada izinin a ceta a ranar kiyama ba wanda Allah zai ba izinin yayi ceto sai mai tauhidi ba wanda Allah zai bada izinin a cece shi a ranar kiyama sai mai tauhidi wanda Allah ya yarda da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya turo Allah ya bashi wato addu'a karbabba Allah ya masa garantin yayi addu'a amsa masa kowane annabi manzon Allah yace yayi gaugawa yayi addu'ar an amsa masa yace ni na koyi addu'a ta dan ceton al'umma ta a ranar kiyama manzon Allah yace ceto na mai hada dukkan wanda ya mutu daga cikin al'umma ta matukar baya hada bautar Allah da kowa to sai Allah da wani sai ceto na ya hada da shi a ranar kiyama to dan haka shine anan Allah yace qul atunabbi'una Allah ce da su yanzu Allah za ku ba labari bima la ya'lam da abinda ba shi da sani game da shi fis samawati wala fil ardi a cikin sammai da kasai a sammai da kasai gaba daya Allah bai san ba yana da wani abokin tarayya kuma bai san ba akwai wanda zai bigi gaba ya ceto ba tare da izinin sa ba wannan abu ne wanda Allah bai san da shi ba kwata kwata a cikin sammai da kasai Allah bai san da cewa yana da abokin tarayya ko wani wanda zai bigi gaba ya ceto ba tare da izinin sa ba sai yace subhanahu sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da bai dace da shi ba wata'ala ya daukaka amma yushrikuna game da abin da mushrikai suke hada bautar shi da wani dan haka sanya tsari tsakaninka da Ubangiji subhanahu wata'ala wannan shirka ne dan haka yace subhanahu wata'ala amma yushrikuna har ma wani hadisi suke kirkirawa suna jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai cewa man lam yakullahu shaykun fa shaykuhu shaydan wai duk wanda bai yi da wani shehu ya sanya shi tsakanin shi da Ubangiji to shaydani wai shine zai zama to shehun shi wai in dai har baka kawo wani ka sanya shi cewa shine tsani tsakaninka da Ubangiji wai sai ka biyo ta kanshi to wai shaydani shine zai zama to wasu da tsakaninka da Ubangiji wanda wannan bawan Allah da ka kawo ka sanya shi tsakaninka da Ubangiji to wannan ka zama mushriki akan wannan saboda mushrikan farko ma haka suka yi Lata da Uzza da suke bauta musu da sauran gumakansu ba dan sun tabbatar da cewa Lata da Uzza suna halitta ko suna kashewa ko suna rayawa ko suna janyo amfani ko suna ije cuta sun san dukkan waɗannan abubuwa ba sa yi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al amr fa sayquluna Allah fa qul afala tattaqun to amma in an ce me yasa kuke bauta musu sai su ce a nurike su matsayin tsani ne tsakaninmu da Ubangijinmu ma'ana su za su cece mu a ranar kiyama وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma kana nasu illa ummatan wahida jama'a basu zamanto ba face al'umma ce daya daya akan tauhidi tun daga annabi Adam har izuwa annabi Nuhu alaihi salam ma'ana karni goma ke akwai kamar yanda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas gabaɗayan karni goma akan tauhidi suke kadaita Allah a cikin ibada wanda kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada fitra ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya halicci bayinsa kowa da Allah ya halicce shi, Allah ya halicce shi akan tauhidi, kamar yanda yake cewa inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa, dukkan bayina Allah ya ce na halicce su a matsayin masu tauhidi, masu karkace ma komai izuwa kadai tana a cikin ibada. Haka kuma yace ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, haka manzon Allah yace babu wani da da ake aihuwa face ana aihuwa shi ne akan tauhidi, ma'ana akan addinin musulunci. To shine Allah yace wa ma kana nasu illa ummatan wahida, al'umma basu gamanto ba, wato jama'a basu gamanto ba face al'umma ce daya daya akan tauhidi. Karni goma sai da kasancewar wasu jama'a wanda shaytani yazo ya raya musu bautar wani ubangiji subhanahu wata'ala, suka bi wahayin shaytani, sannan Allah ya turo farkon manzo shine annabi Nuhu alaihi salam, wanda kamar yanda bayani ya gabata tun a daidai fadar Allah subhanahu wata'ala, kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhiri zuwa karshe, wanda Abdullahi dan Abbas yace karni goma ke akwai tsakanin annabi Adam alaihi salam zuwa ga farkon manzanni annabi Nuhu, wanda jama'ar annabi Nuhu alaihi salam sun kasance suna bautar Allah. Akwai wasu mutane daga cikin su salihan bayi mutum biyar masu kokarin ibada, sune Allah ya zana mana su a cikin suratu Nuh. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaquqa wa nasra, waɗannan mutane biyar waddu da suwa da yaghuth da yaquq da nasr sunan salihan bayi ne, wanda Allah ya musu rasuwa jama'ar su sai suka samu damuwa, suka damu kwarai akan rashin waɗannan mutanen kwarai. To shaytani sai yazo ya raya musu yace abinda za ku yi, ku yi hotunan su sai ku girka a wuraren ibadar ku, in har kuna ganin hotunan su sai ku tuna zagewar da suke a cikin ibada, kuma sai ku zage a cikin ayyuka na ibada. Mutanen suka bi shawarar su, suka sassaka gumakan waɗannan bayan Allah suka kawo suka ajiye a masallatan su, wuraren ibadar su. A wannan lokaci ba su bauta musu ba, sun yi su ne saboda kasancewar kawai su ringa tunatar da su wato yanda za su zage a cikin ibadar Allah. Waɗannan mutane suka wuce, ƴaƴansu da jikokinsu suka biyo baya. Shaytani sai ya dawo sai ya ce da su, waɗannan da kuke gani ba kowa ba mahaifanku suke bauta ma illa waɗannan, idan mahaifanku sun fada cikin tsanani da kunci da ƙangi ba sa fakewa ga kowa illa ga zuwa waɗannan gumaka su suke roƙo. A wannan lokaci sai suka saki bautar Allah subhanahu wata'ala, suka kama bautar gumaka. Ubangiji ta'ala sai ya turo farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam, shine anan Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, jama'a basu zamanto ba face al'umma ce daya daya akan tauhidi, fakhtalafu sai suka saba, wasu suka zamanto mu'minai wasu suka zamanto kafirai. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, ba dan kalima ba ta ubangijinka da ta yi rigayi cewa ita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kama ta da azaba wanda take kare dangi a rayuwar nan ta duniya. To da laqudiya bainahum, Allah yace da tuntuna an yanke hukunci ga tsakanin su, ma'ana da tuntuna duk wani makaryaci Allah ya gama da shi. To addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa kar Allah ya halaka al'ummarsa da azaba wanda take gama gari, wanda ba ta barin kowa da kowa. Allah yace ya amsa masa wannan addu'a, shine yace walaula kalimatun sabaqat min rabbika, ba dan kalima ta ubangijinka da tayi rigayi, wato shine jinkiri da Allah yake ma bayinsa. Laqudiya bainahum, ubangiji ta'ala ya ce da an yanke hukunci tsakankanin su, ma'ana duk wani makaryaci da Allah ya gama da shi. Fi ma fihi yakhtalifuna, wato cikin game da cikin abin da suka zamanto suna sabani kenan, da Allah ya ware tsakanin danduma da dan kabewa. Duk wani wanda yake kangararre da ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka da shi, kenan kalima ce ta jimri cewa duk wanda ya saba ma ubangiji subhanahu wata'ala Allah yana jiran shiga madakata. wa yaquluna laula unzila alayhi ayatu min rabbi, suna fada wai me ya hana a saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mu'jiza daga wajen ubangijinsa irin yanda aka saukar ma manzannin da suka gabata irin su Annabi Salih wanda ya zo da taguwa wanda aya ce ta musamman wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi irin yanda su Annabi Musa alaihi salam ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi mu'jiza wajen guda tara irin su Annabi Nuhu alaihi salam wai min ya hana shi ma a saukar masa wata aya daga wajen ubangijinsa kamar yanda zawwa suka yi suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce masa in har kana so mu gaskata ka a matsayin manzo wannan dutse wanda yake na Safa mai dama da shi ya zama zinare in ya zama zinare zamu yarda da cewa kai manzo ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala ko kuma duk waɗannan duwatsu waɗanda suke na Makka ka tafiyar mana da su Makka ta zamanto ƙasa wadda take amintacciya wadda take mai karɓar duk abin da aka shuka mata ma'ana kake ta ƙoramu a cikin Makka ta zamanto ƙasa ce wadda take ta noma duk wannan duwatsu ka gushe da su Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi sako zuwa ga manzansa ce da su in har suna bukatar a zo musu da abin da suka tambaya Allah ya ce to zan zo musu da shi in sun yi imani fa lillahi alhamdu amma in ba su yi imani ba to zan azabtar da su azabar da ba zan azabtar da wani daga cikin bayina ba gaba daya in kuma kana so to in jinkirta musu har zuwa kiyama manzon Allah ya zabi cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta musu wanda kafin haka fa ayoyin da suka gani sun wuce a lissafa amma duk waɗannan ayoyi basu yi wani tasiri gare su ba wanda dama Allah ya faɗa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal ba komai ba ya hana Allah ya ce mu turo da wasu mu'jizu ga manzanmu sai kasancewar waɗanda suke na farko sun ƙaryata Annabi Musa alaihi salam ayoyi tara Allah ya bashi amma gaba ɗaya Fir'auna da mutanansa basu gaskata ba taguwa da Allah ya ba Annabi Salihu mutanansa basu gaskata ba ƙarshen su shine tabewa da halaka duk manzannin da Allah ya ba ayoyi to jama'ar su sun ƙaryata da wannan ayoyi to dan haka kafin ma su tambayi wannan aya nawa suka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wanda suna taru a cikin bainar jama'a mutanen Makka gaba ɗaya sun fito manzon Allah ya yi nuni zuwa ga wata wannan wata ya rabu biyu ɗaya ya koma bayan dutse kuma ɗaya ya zamanto gaban shi watan ya sanya dutse a daren kuma 14 wata ya cika da hasken shi manzon Allah ya yi nuni dutse wannan watan ya rabu biyu rabi ya dawo bayan dutse rabi kuma ya dawo gaban sa amma wannan aya ba ta yi amfani gare su kamar yadda Allah ya ce wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir ikitarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wannan tsagewar wata wanda babbar aya ce wanda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba ta yi amfani ba gare shi dan haka wannan alƙawari ne na Allah duk wanda kalima ta azaba ta gasgata akan shi to duk ayar da za a zo masa ba zai yi imani ba kamar yadda Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim duk wanda kalima ka azaba ta gaskata akan shi cewa matsiyaci ne a gobar kiyama ubangiji ta'ala ya ce ba za su yi imani ba ko da za ka zo musu da dukkan wata mu'jiza ba za su gaskata ba sai sun ga azaba ido da ido in kuwa azaba ta sauka ido da ido ko kai imani Allah ba zai karbi imanin ka ba kamar yadda bayani ya gabata mutanen Annabi Nuhu alaihi Yunus alaihi salam su kadai ne suka yi imani Ubangiji subhanahu wataala ya karbi imanin su a lokacin saukar azaba to shine anan Allah ya ce wa yaquluna suna fada laula unzila alaihi ayatu min rabbi wai mi ya hana a saukar masa da wata mu'jiza daga wajen ubangijinsa Ubangiji ta'ala ya ce fa qul ce da su inna mal ghaibu lillahi sanin ghaibu abu ne wanda ke wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana zawwa da mu'jiza abu ne wanda yake ga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sanin ghaibu ko ni bana tarayya da Ubangiji na fantabiru dan haka ku yi jira abinda zai same ni inni ma akum minal muntazirin kuma ni ma tare da ku ina daga cikin masu jira ma'ana Allah zai rabe hukunci tsakani na da ku a ga wane ne mai gaskiya wane ne makaryaci wa idza azaqana an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatkum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tankurun huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan وظنوا أنهم أهيب بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza azaqana an-nasa rahmatan idan muka dandana ma jama'a wato rahama ta musamman daga wajenmu min ba'di dharra'a massatuhu bayan wani tsanani da ya shafe su talauci ko rashin lafiya ko wani kunci wanda yake na rayuwa idza lahum makrun fi ayatina ubangiji ta'ala yace sai ga maka su suna kulle kulle ƙaryatawa da izgili game da ayoyinmu da suna cikin tsanani da wahala furgici ko talauci ko rashin lafiya ko wani kunci na rayuwa idan Allah ya yi musu wannan tsanani Allah ya dandana musu wato rahmarsa ubangiji ta'ala yace izalahum makrun fi ayatina sai ga maka su suna kulle kulle game da ayoyinmu shine ƙaryatawa da izgili maimakon su gode ma ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da Allah ya jaddada musu ya fitar da su daga cikin tsanani ya saka su a cikin yalwa to amma bayan haka me za su yi su karyata ayoyinsa da yin izgili ubangiji ta'ala yace qulillahu asra'u makra ce ubangiji ta'ala shine mafi tsananin talala ga duk wanda ya saba masa ko kace asra'u makra ma'ana shine mafi gaugawa game da wato shine kullama kirci ga wanda yake ya kangare masa kasancewar irin wannan lafazi al-makr irin su al-khida irin su al-istihza siffanta ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da labari game da irin waɗannan abubuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala cika ce da bunƙasa a ce an maka abu ka sakauta irin yanda aka maka wannan ya nuna cewa kai cikakke ne ba kasashe bane ba amma jingina irin wannan sifa ga dan adam sifa ce ta kaskanci da lalaci a ce kai mai izgili ne ko mai makirci ne ko mai yaudara ne irin yanda kai haka ubangiji subhanahu wataala zai sakauta ma bawansa waje za u sayyi'atin sayyi'atu misluha dan haka tuntuni ya gabata wa idza qila yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un sai yace Allahu yastahzi'u bihim yanda suka yi izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai suka yi izgili da ayoyin ubangijinsu to haka Allah zai sakauta musu da izgilin su a ranar kiyama to shine anan yace qulillahu asra'u makara ce ubangiji subhanahu wataala shine mafi tsanani wato ga talala game da duk wanda ya saba masa kenan yanda suke kulle kulle game da ayoyinsa suna ganin cewa sun sha to wannan jinkiri ne ubangiji subhanahu wataala yake musu inna rusulana ubangiji ta'ala yace lalle manzanninmu yaktubuna suna rubuta matan kuruna duk abinda kuke kulle kulle na ƙaryata ayoyinmu da yin izgili da su wannan yana tabbaci a cikin littafin ku kuma za ku same mu za mu sakauta muku da irin abinda kuka yi a ranar kiyama sai yace huwa alladhi yusayyiru kun fil barri wal bahr ubangiji ta'ala shike tafiyar da ku a cikin dokar daji da teku ma'ana a cikin sarari da teku ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake tafiyar da ku ma'ana shi yake kiwon ku duk inda kuke shi yake saita ku kuma shi yake kiwon ku sawa'an a cikin dokar daji ko a cikin teku sai yace hatta idza kuntum fil fulki ubangiji ta'ala yace lokacin da kuka kasance a cikin jirage waɗanda suke na ruwa wajraina bihim bi rihin tayyiba wato iska wadda take daddada ta gudana da su wa farihu biha ubangiji ta'ala yace suka yi farin ciki da murna da jin dadi game da wannan iska cewa fa iska a daidai take ma'ana jirgi yana tafiya kamar yanda ake da bukata ana cikin haka Allah yace ja'at harihun asifun sai wata iska ta guguwa ubangiji ta'ala yace sai ta zo ma jirgin ta ringa kada shi tana famar burkice shi waja'ahumul mawju min kulli makan kun fanke ku Allah yace sai ya zo ma wannan jirgi ta kowane shashi gaba da baya dama da hauni ko ina kun fanke ku ne wa dhannu annahum uhiba bi ubangiji ta'ala yace sun yaqinin cewa an halakar da su an gane ko tunda gaya iska ta guguwa ta kada kuma kun fanke ku ya zo ya tsare ko ina ba kwa ganin gaba ya rage kawai illa halaka shine Allah yace wa dhannu sun yi yaqinin annahum uhiba bihim cewa an halakar da su halaka ta zo musu ido da ido da'u Allah mukhlisina lahu ad-din sai su roƙi ubangiji subhanahu wata'ala suna masu tsarkake addu'a gare shi sai su daukan masa alƙawari da in an jaitana min hazihi ya ubangijin mu in har ka tsiratar da mu daga cikin wannan halaka lanakunanna minashakirin zamu zamantu daga cikin masu godiya ma'ana masu kadaita ka a cikin ibada ubangiji ta'ala yace falamma anjahu lokacin da ubangiji ta'ala ya tsiratar da su game da wannan halaka idzahum yabghuna fil ardi bighayri alhaq sai ga maka su suna zalunci a ban kasa ba tare da gaskiya ba ma'ana banda ya da banna ba ba su da wani aiki wanda wannan al'ada ta mushrikan farko shirka suna kasancewa a cikin yalwa in ana zauna lafiya amma duk lokacin da suka fada tsanani to suna tsarkake addu'a da ibada ga Ubangiji subhanahu wata'ala duk wasu gumaka da suke bauta ma a wannan lokaci sun baki kamar yanda Allah ya ce wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila al barri a'rad wa kana al insanu kafura in dai ana cikin teku an fada cikin tsanani sun ga halaka ido da ido to ba sa roƙon gumakan su ba sa komawa ga kowa illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan shine sanadiyar musuluntar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ikrima wanda ana cikin teku igiyar ruwa ta kada guguwa ta taso kun fa tarihi ko ina sai wani ya tashi a cikin jirgi yana cewa ya ku jama'a ku tsarkake addu'a ga Ubangijinku wanda ya halicce ku gumakan ku sulata da uzza da sauran su ba tsiyar da za su kulla muku ku koma zuwa ga Allah shine yace sai nayi tunanin yaya za a ce waɗannan gumaka ba za su amfanar da mu ko yace to in har haka ne yace to Allah kana da alƙawari a kaina in har ka sauke mu lafiya muka isa gabar teku lafiya zan je in dora hannuna akan naman zanka in gasgata ka in gasgata shi Allah ya sauke su lafiya kuma wannan shine sanadiyar musulunta shi shine Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu ad-din da fadassa wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur to dan haka kasancewar shirka suna kasancewa a cikin yalwa amma in sun fada tsanani basa komawa ga kowa illa zuwa ga Ubangijin da ya halicce su shine Sheikhul Islam yake cewa mushrikan yau sun fi tsananin shirka akan mushrikan jiya me yasa sai yace mushrikan jiya wanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa shirka sai a cikin tsanani manahi a cikin yalwa in sun shiga tsanani suna komawa ga Ubangiji subhanahu wataala na yau ko da tsanani da wahala ko kuma ce da dadi da wahala in ana cikin yalwa ko ana cikin tsanani ba sa komawa ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yanzu mutun zai yi tuntube maimakon ya ce Allah gyara sai ka ji ya kama sunan wani ya wani masiba ya ganta ido da ido maimakon ya kirayi Ubangiji subhanahu wataala sai ya ringa ya wani to kaga wannan wancan mushrikai na zamanin manzon Allah sun fi shi dama dama saboda su in sun ga halaka ido da ido ba sa kiran kowa illa Ubangiji subhanahu wataala wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya duk wani wanda kuke kira kuke bauta masa Allah yace ya fake illa iyya sai Ubangijin da ya halice ku shi kadai kuke kira a wannan lokaci amma abu ya kuce daga hannunka maimakon ya Allah gyara sai ka ji yana ya dan fudiyo ko ya dan amina ko ya kailani ko ya jailani ko ya badawi ko ya wane ne wallahi duk wanda ka kiraya a wannan hali ka ce matsayin shi da Allah shi ka daidai suke saboda wannan shirka ce istigasa ce kai wanda baya halatta ayi istigasa akan abin da ba wanda yake da iko da shi akan shi illa Ubangiji subhanahu wataala duk lokacin da ka fada cikin tsanani tsananin da ba wanda ya isa yayi maka illa mahaliccin sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su in ka kiraye wani Allah kai shirka shirka kuma wanda take babba mai fitar da mutum daga cikin addini to shine anan Allah ya ce abinda suke daukan alkawali da in an jaita na min hadihi ya Allah in har ka tsiratar da mu daga wannan halaka lana kunanna min ash-shakirin zamu zamanto daga cikin masu godiya ma'ana masu kadaita ka a cikin ibada falamma anjahu lokacin da Allah ya tsiratar da su daga wannan halaka izahum yabguna fil ardi bi ghayril haqq Ubangiji ta'ala ya ce sai ga maka su suna zalunci a ban kasa ba tare da gaskiya ba ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku jama'a innama baghyukum ala anfusikum ku san da cewa zaluncin ku kanku kuke wa duk wanda yi zalunci kanshi ya zalunta domin hukumar zalunci zaka dawo kanshi a nan duniya da makoma lahira dan zalunci yana ɗaya daga cikin abin da Allah baya bari sai an je kiyama tun daga nan Allah yake fara nuna ma bawansa da yanke zumunta ma'ana saba ma mu rashin biyayya ga mahaifa da zalunci abu biyu ne wanda Allah yake gaggauta hukuma tun daga duniya shine yace innama baghyukum ala anfusikum lalle zaluncin ku Allah yace kanku kuke wa domin duk abin da kuka yi na zalunci hukumar za ta dawo kanku ba za ta shafi kowa ba mata alhayatid dunya Ubangiji ta'ala ya ce ku ji daɗi da rayuwar duniya ko kuma ta tamatta'una mata alhayatid dunya jin daɗi ne kuke jin daɗi wanda yake na rayuwar duniya wai in har kana ganin cewa shi zalunci wani abun kwarai ne to bakin shi rayuwar duniya kuma nawa suka yi zalunci suka yi handama Ubangiji subhanahu wataala ya damke su da uquba rashin lafiya kadan Allah yake dora maka amma sai ya zamanto duk abin da ka zalunci jama'a duk abin da ka tara wannan dukiya za ta tafi akan wannan zalunci yau baka kasa kaza likita kaza gobe baka kaza ko kuma kwata kwata Allah ya zare nutsuwa da kwanciyar hankali daga cikin zuciyarka duk abin da ka tara ba za ka ji dadin shi ba to dan haka shine Allah ya ce mata alhayatid dunya a wata kira'a mata ulhayatid dunya an gane ko nan kenan kabar ne na mubtada wanda yake mahzu ai haza mata'ul hayatid dunya wannan zalunci da kuke ganin cewa abin kyau ne to jin dadi ne wanda yake na rayuwar duniya in har ma kai Ubangiji ta'ala yace thumma ilaina marji'ukum sannan a ƙarshe makomar ku dai zuwa gare mu ne fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mu ba ku labari dangane da duk abin da kuka kasance kuna aikatawa kuma mu sakauta muku wanda ya samu alkhairi kenan ya gode ma ubangijinsa Allah ne ya masa dace wanda ya samu maimakon haka kuma kar ya zargi kowa illa kansa domin duk abin da ya same ka na musiba a nan duniya ko a makomar ka lahira kai ne ka jama kanka wama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu radin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك